Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma na iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad. Dalol da maniya murya arewa. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodin yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da safiyar yau Alhamis 4 ga watan Mayu shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Babu Yakub Makeri da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Shugaban hukumar bincike manyan laifuka ta FBI a nan Amurka, James Comey, ya ce yakan damu idan yayi tunanin cewa mai yiwuwa hukumarsa ta yi tasiri a cin zaben shugaban Amurka da Donald Trump ya yi. Amurka ta fara janyo kawayenta na yankin kudu maso gabashin Asiya su sa hannu a kokarin dakatar da shirin nuclear ta Koriya ta Arewa. ƴan takarar zaben shugaban ƙasar Faransa sun gwabza a wata zazzafar muhawara ta sa'o'i biyu a gidan talabijin jiya Laraba.
Kanin labaran kenan. Dangane da binciken da hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano ke yi akan batun nan na zargin an yi ba daidai ba wajen sarrafa kuɗaɗen masarautar Kano. Shinko nawa ne masarautar Kano ta gada tun farko?
Biliyan ɗaya da naira 1,893 da 378 da naira 1,927 da kobo 38. Wannan shi ne abinda sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya gada.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin yadda ta kaya. Biyo bayan rahoton ƙarshe na kwamitin dattawa ya fitar kan Babacir, inda ta same shi da laifin karɓar tukwici fiye da naira miliyan 5. To koya magoya bayansa za su ji idan gwamnatin tarayya ta yanke hukuncinta?
Za mu ji bakin ciki, mu yi talla an kore shi akan gaskiyansa. Duk mutumin da kuma aka kore shi akan gaskiyansa to za ga illa. Illa shi ne za a iya kawo wanda za a yi kukansa ko kuma wanda za a yi dana ta ne da shi.
Haka kuma muna tafi da shirin domin iyali wanda Giras Alheri Abdul za ta gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban hukumar binciken manyan laifuka a nan Amurka ta FBI James Comey ya ce yakan damu idan yayi tunanin cewa mai yiwuwa hukumarsa ta yi tasiri a cin zaben shugaban Amurka da Donald Trump ya yi. Sanadiyar sake buɗe bincike game da yadda 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta yi da bayanan sakonnin email ɗin gwamnati a lokacin da take sakataren harkokin wajen ƙasar. Comey shi ne daraktan hukumar binciken na FBI, hukuma mafi muhimmanci wurin kiyaye wato dokokin ƙasar. Ya shaidawa kwamitin majalisa cewa ya yi takaicin bayyana sake buɗe bincike 'yan watanni bayan da aka wanke ta daga zargi. Sai dai Comey ya ce zai zama babban matsala idan ya ƙi bayyana sabon bayanin, bayan kuwa ya tabbatar wa majalisar cewa an kammala binciken. Ya ce wani zaɓi ne mai wahalar gaske, amma dai yana ganin shi ne mafi a'ala. Hukumar bincike ta FBI ta yi bakin ƙoƙarinta ta ƙi bayyana bincike da ta gudanar a kan masu takarar saboda kada ya yi tasiri a kan sakamakon zaɓe. Sai dai Comey ya ƙi amincewa da sakamakon binciken ne ya kai ga Trump ga yin nasara a kan abokiyar karawansa Clinton. A shekaran jiya Talata, Clinton ta ɗora wani laifin rashin nasaranta a kan Comey. Clinton ta ce tana gab da lashe zaɓen shugaban ƙasa, ana sauran 'yan kwanaki 11 ga yin zaɓe, sai Comey ya bayyana sakamakon binciken da ya gano wato dubban sakonnin email ɗinta a lokacin da take sakatariyar harkokin wajen Amurka a kan kwamfutar wani ɗan majalisa Anthony Weiner, wanda shi ne mijin matamakiyar Clinton mai suna Human Abdin.
Amurka ta fara janyo ƙawayenta na yankin kudu maso gabashin Asiya su sa hannu a ƙoƙarin da manyan jami'an sojin Amurka suka kwatanta shirin tsaro mafi muhimmanci ga Amurka game da shirin makaman nukiliya da barazanar makamai masu linzami na Koriya ta Arewa, wanda aka bayyana a taron ministocin harkokin waje na kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya ta ASEAN da ake gudanarwa a yau Alhamis a nan birnin Washington DC. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa muryar Amurka cewa Amurka ta gargaɗi kasashen kudu maso gabashin Asiya da su yanke hulɗar diplomasiyya da Koriya ta Arewa kazalika wani jami'i ya shaida wannan gidan rediyon cewar yayin da ake samun nasara a binciken hanyoyin wargaza muggan makaman Koriya ta Arewar har yanzu da sauraron rana aka ba a yankin Asiya mun yi aiki da dama tare da kasashen kungiyar ASEAN inji sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a wani jawabi da yayi wa ma'aikatan ofishin sa a jiya Laraba inda ya kara da cewa Amurka tana ƙara ƙarfafa jagorancin da take baiwa kasashen kudu maso gabashin Asiya akan batutuwa na tsaro da dama. Secretary Tillerson shine ke daukar bakuncin ministocin harkokin waje a yau Alhamis a ma'aikatar sa wanda ke zuwa wuni daya bayan manyan jami'an diplomasiya da kasashe da dama suka rattaba hannu akan sanarwar da ke yin Allah wadai da ayyukan Koriya ta Arewa.
Wadannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan takarar zaben shugaban kasa a Faransa Marine Le Pen da Emmanuel Macron sun gabza a wata zazzafar bahawara ta sa'o'i biyu a talbijin a jiya Laraba. Ana saura yan kwanaki kafin gudanar da zaben zagaye na biyu. Le Pen ta bayyana abokin karawanta da cewa dan jari hujja ne mara tausayi mai rauni akan ta'addanci. A yayin da Macron kuma ya kira ta makaryaciya mai tsatsauran ra'ayi kuma a bar tsoro. A cikin jawabinta na sharin fage, Le Pen ta kira tsohon ministan tattalin arziki Macron a matsayin dan takara da bai san inda duniya ta nufa ba. Shi ko Macron ya kira Le Pen wacce ta tilastawa ainihin mahaifinta mai tsaurin ra'ayin gurguzu ya fice daga jam'iyyar su ta National Front a matsayin yar gadon jam'iyyar gurguzun Faransa. Tsananin rashin ayyukan yi shi yana cikin abubuwa da mahawaran ya maida hankali a kai. Macron ya yi kira ga gwamnati da ta sassauta da kananan da kuma matsakaitan kasuwanci. A yayin da Le Pen ta yi alkawarin dora haraji akan kamfanoni wanda za su dauko ma'aikata daga kasashen waje. Akan batun ta'addanci da ya sanadiyar mutuwar Faransawa 240 tsakanin shekaru biyu, Le Pen ta yi kira da a rufe masallatai da ake zaton suna yada aƙidar ta'addanci kuma a faɗaɗa gidajen yari kana a ƙarfafa matakan tsaro akan iyakokin Faransa. Shi kuma Macron ya ce ya kamata a ƙara sa ido akan duniyar gizo, a samar da jami'an 'yan sanda masu yawa kuma a inganta musayar bayanan sirri.
Gwamnatin Somalia ta ce ta ƙaddamar da bincike akan mutuwar ministan ayyukan gyare-gyare bayan da dogarawan tsaron wani jami'in gwamnati suka bindige shi har lahira. Ministan yaɗa labarai Abdulrahman Umar Usman ya shaida wa muryar Amurka cewar harbin da aka yi wa Abbas Abdulhari Sheikh Siraj a kusa da fadar shugaban ƙasa ya yi masa lahani sosai. Siraj mai shekaru 31 a duniya shine minista mafi ƙarancin shekaru a wannan gwamnati ta Prime Minister Hassan Al-Khair ya ba da sanarwar naɗa shi a cikin watan Maris. Marigayi yana cikin rukunin 'yan gudun hijirar Somalia da suka dawo ƙasar a bara daga sansanin 'yan gudun hijira na Dadaab. Wasu shaidun gani da ido sun shaida mana cewar Siraj ya mutu ne sakamakon harbi da jami'an tsaron Auditor General suka yi a lokacin da suka buɗe masa wuta. Shi ko Auditor General Nur Jamel ya ce jami'an tsaron nashi ba su yarda da motar da ke bin bayansu ba saboda sun zaci 'yan ƙunar baƙin wake ne. Shi ko shugaba Muhammad Abdulhadi Farmajo da yake ziyara a Habasha ya ɗora a shafinsa na Twitter cewar zai takaita ziyararsa ya halarci jana'izar ban girma ga ministan Siraj sai da ya umarci shugaban hukumomin tsaro da su gudanar da bincike akan wannan harin na kuskure. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a jiya Laraba jami'an harkokin kuɗi na majalisar masarautar Kano sun bayyana a hedikwatar hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano domin ba da bahasi dangane da binciken da hukumar ke yi akan batun nan na zargin an yi ba daidai ba wajen sarrafa kuɗaɗen masarautar cikin shekaru ukun da suka gabata. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
A makon jiya ne dai hukumar ta sanar da cewa za ta kaddamar da bincike game da wannan batu bayan karɓar korafi daga wasu mutane da ke zargin cewa majalisar masarautar Kano bisa umarnin mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu ta kashe naira biliyan 4-6 cikin shekaru uku da suka gabata ba bisa ka'ida ba. Waɗannan kuɗaɗe dai masu zargin sun ce sarkin ya gaje su ne daga sarkin Kano marigayi Alhaji Ado Bayero.
Sarkin Kano so Allah ya gafarta masa kanshin rayuwarsa abinda Umar Council take da shi shine biliyan 2 da naira miliyan 875 da naira 263 da 431 da kobo 17.
Walin Kano kenan Alhaji Mahe Bashir Wali ke jawabi ga taron manema labarai a makon jiya. Sai dai walin na Kano ya ce gabanin rasuwar marigayi Alhaji Ado Bayero an fitar da wani adadi daga cikin waɗannan kuɗaɗe.
An fitar da miliyan 981,784,579 wanda aka biya ƴan kwamitin gini a Dubai Railway City na Darmanawa. Saboda haka abin da ya rage biliyan 1,893,378 da naira 1,927,38 wannan shine abin da Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya gada.
Jiya Laraba 3 ga watan nan na Mayu ita ce ranar da aka ayyana jami'an kula da harkokin kuɗi na Majalisar Masarautar ta Kano za su bayyana a shelkwatar hukumar yaƙi da rashawa. Hukumar dawalin na Kano yace za su baiwa haɗin kan da ya kamata domin gudanar da bincikenta. Shin ko jami'an na fada sun bayyana a gaban hukumar a jiyan? Kwamar Muhi Magaji shine shugaban hukumar yaƙi da rashawar ta Kano.
Mun samu bakuncin su sun zo mun kuma tattauna da su sun ba mu haɗin kai kuma takardu da muka bukaci a kawo sun kawo sannan a ciki mun gano akalla waɗansu waɗanda za su ƙara zuwa sannan su ma kuma kamar yadda ita doka ta tana za a yi don gado sashe na 31 na dokar a tanaji don an gayyaci mutum ya zo to kuma nisan da ake buƙatar sa zai kuma zuwa har sai sanda aka gama binciken da ake yi ne kuma suna ba mu haɗin kai bisa daga abubuwan da suka faru yanzu.
Kamar su suna ne suka zo su?
A halin yanzu mutum uku ne kuma daga abubuwan da muka samu zuwa yau mun gara gano waɗanda za mu ci gaba da kirawa.
Dangane da ko hukumar ta fara gano bakin zare akan batun kashe kuɗaɗe a fadar ta Kano kuwa Kwamar Muhi Magaji ya ce.
Yanzu ya yi wuri idan aka fara cewa an yi kaza ba a yi kaza ba an yi kaza ba a yi kaza ba. Amma abin da ke gani shi ne al'umma su yi haƙuri za mu yi abin nan bisa tsoron Allah a mu tabbatar da cewar mun yi adalci a kan abin da muke na bincike. Kuma za mu tabbatar da cewar an kare duk haƙƙin wanda ya zama yana ciki yana da ruwa da tsaki.
Ka ce za ku gayyato wasu rukunin mutanen daga ciki. Kamar mutum nawa ne kenan kuke sa ran gayyatowa bayan waɗannan uku?
Kwari bincike ne fa. Bincike kuma kamar na faɗa ba kamar ɓawon albasa ne. Ka buɗe wani wani na ciki, ka buɗe wani wani na ciki har sai san da ka je ƙarshe. To su da ka yanzu zai zama wuri ko kuma zai zama da malam masallaci in ce maka mutum kaza mutum kaza. Amma ina son tabbatar maka da cewar idan aka yi haƙuri insha Allah mu ga bincike za mu fito da ƙa'ida da kuma abubuwan da suka faru.
Kwamar Muhi Magaji kenan shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria.
Kuma ne lambu lambu da kai
a gai da Mahmud. Yanzu kuma za mu liƙa babban birnin tarayya Abuja domin jin yadda ake ciki game da dakatar da sakataren gwamnatin Najeriya Babasar David Lawan da kuma sanata Ali Indume da majalisar dattawa ta yi. Nasiru Adamu Alhikaya gare ka.
An samu mako biyu da dakatar da sakataren gwamnatin Najeriya Babacir David Lawal da kuma wata ɗaya da 'yan kwanaki tun dakatar da sanata Ali Indume da majalisar dattawa ta yi. Ga David Lawal dai bayan kammala wa'adin mako biyu na dakatarwa ba a dawo da shi mukaminsa ba ko ɗaukar wani mataki, inda shi kuma Indume da majalisar ta nuna alamun dawo da shi bayan zanga-zangar 'yan mazaɓarsa da alamu zai share wata shida na dakatarwar. Don tuni an naɗa sanata Suleiman Nazir ya jagoranci kwamitin Indume na lamuran hukumar zaɓe. Kowace majalisar dattawa ya fitar da rahotonsa na ƙarshe kan Babacir da samunsa da laifin karɓar tukwici fiye da naira miliyan 500 daga kwangilolin arewa maso gabas. AA Lawan Wuba mukarrabin Babacir ne da ke buƙatar sashen zattarwar ya gwale majalisa kan rahoton.
Gwamnatin Najeriya ta dawar da mutumin nan aikinsa ya ci gaba da aikinsa domin mutum ne mai aƙida irin na shi shugaban ƙasa. Kuma kauda irin shi a gwamnati ko ko a kusa da shugaban ƙasa ba alheri ba ne.
Amma AA ai kana jin mutane suna yaba wa gwamnatin saboda matakin ma dakatar da shi da ta yi ba ma kora ba a wannan lokacin.
Duk wanda kaga yana farin ciki to ba buƙatar ci gaban arewa yake ba. Buƙatar yanda za a yi a fitar da kudi ya samu ne don in ba tare da irin su ba masu akida irin nashi ba zai iya aiki har ya kasance ya kawo mutanen arewa abin da suke bukata ba a namu karamin basira ba mu gan meye ne mutumin nan yayi ba akwai waɗanda suke da laifuffuka da dama a kasan nan amma ba a yi musu magana ba kuma ba a kawo musu laifin kuma ba bincike ne za a yi a cire zargin da ake yi dama ba laifin da yi ballantana a ce an kore shi
to mun yi an waye gari an kore shi a zaku je a ranku
za mu ji bakin ciki mu yi talla an kore shi akan gaskiyansa duk mutumin da kuma aka kore shi akan gaskiyansa to za ga illar shine za a iya kawo wanda za a yi kukansa ko ko wanda za a yi da na sani da shi
kan sanata indume dai sanatan ya ce zuwa yanzu bai san laifin da yayi aka dakatar da shi ba da aka baya bukatar neman afuwa
kukayenku za mu kai kuma za mu kan da za a samu sulhu shi indume ya dawo cikin majalisa
dan Martina bayane inda sanata Binta Masi ke bada albishir na yiwar dawo da indume dan arewa maso gabas Saliba Koro da Maturu na kira ga majalisar ta sauya matsaya
farfado da arewa maso gabashin Najeriya shine dalilin mu cewa muna so wannan bawon Allah ya dawo majalisa ya ci gaba da gudunmawar da yake bawa ɗan arewa maso gabashin Najeriya
Saliba Koro sauran ai akwai sauran ɗan majalisar dattawa dake wannan gogormayar wannan aikin hukumar sai Ali Indume kawai in baya nan me zai shafi wannan aikin
to abin da sa shi dan Borno state ne kuma yankin sa ne yafi kowane yanki shan wahala a arewa maso gabashin Najeriya saboda haka kaga idan yana majalisa zai tabuka wani abu wanda zai ceto wannan arewa maso gabashin Najeriya daga irin halin da ya fada na tattalin arziki wanda mutane yanzu bara suke neman abincin da za su sa bakin su
to hawan gwamnatin APC a 2015 kan mulki sashen zattarwa dakatar da mutum biyu Babacir da Oke majalisa ma ta dakatar da biyu sanata Indume da Abdul Mumin Jibrin an yi canje ras kenan wajen daukar mataki Nasira da Malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya
Munye komai yana ganin mu muyi roƙon shi hada kan mu shiga wa sauki shi hada kan mu cigaban rayuwa shi ba mu shi wani ne masani ne addu'a kun shi sai mu kara jalla samu yi zama da lafiya
To madalla a gaida Nasiru har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1:17 na dare ga shirin mu na gaba
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka barokika ton ka huiba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
kunda ita yarinyar ta fada ɗan shekara 3 ita ta ce eh babanta ya danne ta
gaskiya ban yi ba a tunani na ni ban san wanda ya taba yarinyar nan ba
a hakika an samu saga daga karkashin yarinyar nan da yazo yana magana nace a cikin gida ko nawa ne ko biyu ne ko akwai wani da kuke zaune tare da shi sai ya ce mana a
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu makon jiya muka yi sallama tare da neman matakin da kuke gani ya kamata a dauka domin shawo kan fyaɗe da ake yawan yi wa kananan yara a arewacin Najeriya. To kamar abin takaicin da ya faru a jihar Katsina da muka kawo muku makon jiya. A yau muna jihar Niger inda anan ma ake zargin wani magidanci da yi wa ƴar agolarsa ƴar shekaru 3 fyaɗe ko da yake ya musanta aikata wannan laifi. Ga bayanin da mahaifin yarinyar Malam Abubakar Isa ya yi wa wakilin Mustafa Nasiru Batsari.
Ko da aka kawo min yarinyar, ko da zan samu labarin kwana 3 na dauke yarinyar aka kai ta asibiti. A hakika an samu saga daga karkashin yarinyar nan. Kuma da yazo yana magana nace ya an ji mata. Sai na zo nace to maganar da ka zo da shi ba shi zaka zo mana da shi ba domin duk abin da ya kasance ga yarinyar tunda tana hannunka. Kai ne ka jin mata a cikin gida ko nawa ne ko biyu ne ko akwai wani da kuke zaune tare da shi sai ya ce mana a to tunda matsala ta zo ta shiga da wannan a karkashin yarinyar nan babu wanda ya kawo wannan matsala kai amma abin da ne nake so in da tun jiya ka zo din ka bani bayani aka je aka dubi lafiyar yarinyar aka ga da cewa wani abu bai cutar da ita daga ciki ba da wannan magana na riga na kashe ta amma duk da haka za a je a binkici wannan yarinya in babu wani matsala to magana ta mutu amma muddin inda matsala ne domin saboda in babba har ya kwanta da yarinyar da bata kai minzili ba to to duk lokaci ko in ji ta yi girman ta masala zai zo ya dinga binta har ya zama ta lallura har illa masha Allah nace to idan har aka binkita babu wannan masala to babu wani damu amma da masala to kai tarsuna yarinyan nan kai mata magani har ta zo ta samu lafiya
ga ma lokacin shi me yace maka
to a lokacin da muka da rabu da shi haka ya ansa
cewa shine yayi
ya ansa da cewa hakika haka nan ne amma insha Allah zai je ya mayar ma wato kakan yarinya kudin da ya kashe
amma ni an sawo da nake so in fahimta anan an sawo cewa shine ya mata rauni zai mata magani koko dai an sa zai mata magani ne kawai
a hakika ya ansa domin babu gaddama tunda yarinya daga karkashin shi take kaga babu wani gaddama daga cikin wannan al'amari
ya ansa cewa shine ya mata rauni
a haka hankurin da ya bada kenan
ya baku hakuri
eh hakika ya bada hankuri
yace me kenan
yace mu yahe mishi nace to wuri na magana ta kare amma lafiyan yarinya nake so
to amma ku yahe mai bodin kenan
eh eto wannan magana ba ni na so da ita ba ko ba gaskiya ba ni ma an neme ni ne so wanda ya zo da ita uwa ne domin ita tana da hakkin ta da za ta bi hakkin nata domin saboda wanda ke da yaya haifa to kuma ɗan nan a ce mijin da ke aurenta yayi kwanciya da ita shin ya za ta dinga kallon shi kaga za ta kalle shi da wani manufa
kai ne uban yarinyan nan yanzu me kake so a yi yanzu
ito a hakika ne dai anawa dai manufa ta ina son a dubi yannan hukunci yanda ya dace akan al'amuran nasa a yi masa ta shari'a
amma kai ma ka yadda cewa tabbas ya aikata wannan
ito a hakika tunda na ga wannan ciwon kaga za yadda da haka tunda ba a kawo wannan wanda ya jimmata ba kaga yadda na kenan ya shiga amma da kuma an kawo wanda ya jimmata kaga ban yadda da cewa shi bane
yi kuwa a nasa bayanin Malam Bawo Kundu wanda ake zargi da yiwa yar Agola Sa'ib shekaru 3 fiade ya musanta aikata laifin tare da zargin matarsa da kulla masa shiri to sai dai zamu nemi gafara domin ba lalle ne bisa al'ada a yi irin waɗannan bayanai ɓalo-ɓalo ba amma babu makawa idan ana so a ji nasa ɓangaren ga bayanin nasa
gaskiya ban yi ba abin da ya faru ita ko wanda ta aiki ta samu gani yarinyan ta haka nan ka gani mijinta ban sani ba sannan da ni ban sani ba sai ta tashi ka ji ma yau ta ce kwana uku to ni a gida ai da ta ce ma wai na fita ɗakin nan nake har gari ya waye sannan kuma ka ji ta ce yau kwana uku to inda kwana uku ne ni kuma ina nake a gidan nake kuma yarinyan ga kulliyomin ko bugunta ta yi ma yarinyan sai na taso mata da faɗa ce mata ha ba ki bugun yarinyan ga ni fa shi yasa ban son a kawo yarinyan da ba an haife ta nan gidan ba saboda bugu shikenan shine ina ma cewa zan ga uban auren sai wanga magana yazo
yanzu kai ka nemi kai amfani da ita takiya
eh lokacin na nemi ta in yi amfani da ita taki da taki kuma sai naji boli ya zo mani sai na kewaya wanda na kewaya sai ita ta fita na ta fita din nan sai ni da nazo na ajiye buta sannan sai na bi da na bi ta na ga ta bude kofar zaure sai na ganta can da zai mata magana sai na ga za ta gangara za ta tafi sai na dawo na rufe na zaurin sai na fito ta can ce wace a mike faruwa ne ce a sai shiru
amma lokacin ita karamar yarinyan tana ina
a tana nan gado ba wanda ya taba ta shikenan sai na ce mata to wai fatiki yi mun menene ke faruwa ne ki ga mu daga zuwa biki an je an dawo sannan sai ki ta min da kaya cewa bazan yi amfani da ke ba ke hakuri mu shiga sai muka nan lallabo da ita muka shigo dan muka shigo kuma ce mata shikenan naga ya fi ma hakan ga mu kwanta
kai ina ka kwana ran
a nan ɗakin ta a ɗakin ta ne ba mu a dan uwan ta je biki ita ma
amma ita ta ce ba ɗakin ka kwana
ba a ɗakin ta nike ai na nime ta da kwana ne sai ta ki kaga daga nan sai ta fito eh ba ni na fito
amma ku uku kuka kwana ɗakin guda ke yarinyar da ita
da yaro nan da aka haifa ka gane ai to shine kuma daga nan na lallabota yanda nace maka na lallabota sai muka shiga muka kwanta
amma bayanan da su hukumomi suka nuna nan cewa ka amsa laifinka kai ya aka kai ka canza magana
ni a an anshi ban ce ma kowa na anshi laifi ba saboda
akwai da su gashi shi
abinda baka yi ba ba za ka ansa ba ko anda muka yi magana a can wajen su na ce masu ni dai in dai kasafin wanci ta yi man Allah ya isa mai in kuma ni nayi na boye Allah zai isa mata
to amma me yasa ka roki a yahe maka
ina a can shi ya fara ce mu cewa tunda ya ji maganan da jiyan da nazo da ya san ni ne ai da ban dawo ba maganan ga ya bashi tunda ya riga ya gane ko menene to tunda ni ma da nazo din na ce bazan wuce ba sai an nemi yariyan ga na san lafiyar me yake faruwa da ita to sannan sai suka ce ba kudi uban auren ya ce a wuce wannan duk ba masala duk abin da kai zamu gaya maka to shine kenan ina can kasuwa sai naga takaddan da takaddan yazo shine muna cikin karanta takaddan sai ga wayan shi yace eh kakka ga takaddan nan ka sa damuwa amma ka zo gobe duk komai zai kila ne to inda nazo shi wanga tsohon mijin sai yace ah shi ai da ya san cewa ni nazo jiya da ai magana a kare tun jiya amma tun da bai sani ba shine nazo yau to ai shi ya ban magana nan tun jiya
to ga ita wannan yarin ga ta da rauni dai al'auranta kai a tunaninka waye mata
yawa a tunani na ni ban san wanda ya taba yarin nan ba tun gaskiya ba dai kuna ba dai gaskiya kuke so ba to ni a sani na dai yanzu ba zan ce waye ya taba yarin nan ba kaga ni a gaba na aka yi abun kuma ban sani ba
a gabanka aka yi me kenan
shi wannan aidiyan a waje na take ai to kaga ban san ko me ya faru da yarin
ba ka zargin kowa
Ah ni ban zargin kowa.
To haka nan ciwon ya fado mata kenan.
To ai yanzu dada wannan sani sai gaibi sai Allah. Ka gani.
To za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu domin gano mai gaskiya a wannan lamarin. Muna kuma godiya ga wakilin mu Mustafa Nasir Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Yanzu a madadin sa da kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin Alheri ke muku fata alheri.
Kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke
ashe mu to Allah ya kyauta da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Palestine Mahmoud Abbas sun dawo alƙawari a jiya Laraba a fadar White House game da cimma matakan diplomasiya wurin kawo zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Shugaba Trump ya ce ya kamata Palestinawa da Isra'ila su yi aiki tare. Kuma ya ƙara da cewa yana sha'awar ya zama mai shiga tsakanin su kuma ya kasance wato wanda zai sasanta a tabbatar da zaman lafiya. Shugaba Trump ya ce gabaki ɗin rayuwarsa ya fahimci sulhu mafi wahala shine sulhu da tsakanin wato Isra'ila da Palestino. Ya ce to bari mu duba ko yalla za mu samu nasara a wannan karo. Da yake jawabi tare da shugaban Amurka a zauren taro na manema labarai na Roosevelt, Abbas ya faɗa da harshen Larabci yana cewa yana kyautar zaton ɓangarorin guda biyu ƙarƙashin jagoranci mai ƙarfin hali irin na shugaba Trump. Da kuma wato kwarewarsa wajen shiga tsakani za a cimma yarjejeniyar zaman lafiya mai tarihi. Shugaban hukumar leƙin hukumar manyan laifuka na wato Amurka ta FBI James Comey ya ce yakan damu idan yayi tunanin cewa yana yiwuwa hukumarsa ta yi tasiri a cin zaben shugaban ƙasa na Amurka wadda shugaba Donald Trump ya yi. Sanadiyar sake bude bincike game da yadda yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta yi da bayanan sakonni email din gwamnati a lokacin da take sakatariyar harkokin wajen kasar
a gai sheka kafin mu sallama muna taya mai martaba sarkin Shalan Alhaji Abdullahi Isa da song na biyu murna bashi sandan girma a masarauta mai daraja ta 1 wadda mai girma gwamnan jihar Adamawa sanata Muhammad Umar Jibril Bindu zai bayar a ranar Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu Allah ya taimake martaba ruku masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimi ni Sarfil Hashim kuma nake cewa sai an jima kadan. Assalamu alaikum.